أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو تكون تفس قوتا ذو القيدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دتريهدو دتلاتن دهدو كما أن رانا تيديدي دشاهدو قوتا ترى نشكرا تدبو بيو a wannan rana ce daidai da 14 ga watan 9 na shekara ta 2013 to darasi na nawa zamu tashi a yanzu ne da zamu tashi darasi na 83 da 4 a cikin karatun mu na al-izziya bayan a dogon bari da ake saboda sallah azumi da da sallah a kuma kamar yanda zamu yanda muka inda muka tsaya a ƙarshen mun gama babin ibadat zamu tashi babi na 8 al-babu thamin babi na 8 fi shay'in min masailin nikahi wa talaq cikin wato wasu hukunce daga hukuncen aure da saki inda zamu tashi kenan wannan shine farkon wato bangaren mu'amalat kamar yadda da ba muka ambata malaman fiqhu suna kasa ilimin fiqhu ilimin hukunce addini kashi biyu a fiqhu al-ibadat fiqhu na hukunce na ibada sune wato haƙin mutun wato abinda yake na haƙi tsakanin bawa da Allah jalla wa ala sifara tun daga shine sallah to kafin sallah kuma sai su sharuɗanta shine sarki sannan azumi sannan zakka ko kuma sannan zakka sannan azumi sannan haji a to waɗansu sukan sanya jihadi da al-aymanu wan-nudhur wato shine bakance da rantsuwa a cikin abwabul ibadat to kashi na biyu kuma shine fiqhul mu'amalat fiqhu na mu'amala wato tsakanin mutane tsakanin bayi wato abin da ya danganci haƙoƙin bayi tsakanin su da juna to waɗansu sukan fara da ciniki wanda yake shine haƙoƙi haƙin wato mu'amala ta cinikayya da abin da yake biyo da yake kama da cinikayya na hukuncen da suka shafi kuɗi shine na kamar kyauta da waƙafi da wasiya sannan su biyo shi baya da aure da saki wanda shi ma kaga alaka ne hukunci ne na mu'amala tsakanin wato maza da mata to sannan kuma ayi sannan abin da ya danganci wato haddi da kisasi da hukuncen bayi da sannan su kare da rabon gado da wasiya duk waɗannan abubuwa ne da suna cikin fiqhul mu'amalat to nan malam yace zai dan tsakuro mana daga wani abu daga hukuncen annikahu wat talaq aure da saki malam yace amman nikahu fa ma'anahu fil lughati dukhulu shay'i fi shay' annikahu wannan kalma ta larabci annikahu wato aure ma'anarta a lugha wato a yaren wato a harshen larabci ma'anarta shine shigar wani abu cikin wani abu wato abu ya shiga cikin wani abu ana ce ma wannan annikahu yuqalu nakahatil hasatu ahfafal ibil larabawa sukan ce wato tsakuwa ta shiga cikin tafin raƙumi an san da tafin raƙumi yake akwai tsagitsa akwai tsaga to idan tsakuwa ta shiga ta makale ba za a ce ba sa cewa dakhalatil hasad sai a ce nakahatil hasad wato ta shiga cikin wato kafar raƙumi wa nakahan nawmul aina su ce kuma idanu ya shiga wato bacci ya shiga cikin ido to wannan in kaga wannan kalma ce da aka samu a cikin maganganun larabawa suna fadanta wayannan misalai masu ilimin lugha kamar su Ibn al-Faris sun kawo irin wannan ibara daga cikin ibarorin larabawa a kan cewar ga sukan fadi wannan to wanda yake wannan shine yasa suka ce abinda ake nufi da asalin aure shine abu ya shiga cikin wani abu ya shiga cikin wani abu shine aure to wannan aluga kenan amma a shari'a fa yace wa fi shar'i amma a cikin shari'a haqiqatun fil aqdi majazun fil wad'i a cikin shari'a abinda ake nufi da annikahu aure haqiqatan abinda ake nufin sa shine wato aqdi daura aure daurin aure din shine haqiqar annikahu wa majazun fil wad'i amma in a saduwa tsakanin ma'aurata shi ma ana ce masa nikahu amma wannan majazi ne ma'ana abinda ake nufi da haqiqa da majaz haqiqa shine abinda daga an fada abinda zai zo cikin tunaninka kenan baka buƙatar a fassara maka shi ko majaz sai an samu dalili da yake nuna kan cewa ba ma'anar farko ake nufi ba ma'ana ta biyu ake nufi sannan zaka dauke shi kamar alal misali in kace naga zaki kaga abinda farko za a ce maka a ina za a yi mamaki a cikin a ta za a yi kaga zaki sai ka ce a ina nufin naga jarumi to kaga abinda farko zai zo tunanin mutane in ka ce naga zaki shine hakikanin wannan dabbar amma yayin da zaka ce a ba wannan dabbar na gani ba jarumi na gani to kana buƙatar ka kawo karina wani dalili da zai sa mutane su fahimci kan cewa ba waccan ma'anar ta farko kake nufi ba ma'ana ta biyu kake nufi to saboda haka kaga yayin da kace naga zaki da kake nufin ainihin wato dabbar kazo kar alal misali ka dawo daga gidan zu kace naga zaki to kaga nan wajen kowa ya san hakika kake nufi to amma a cikin titi in kace naga zaki za a yi mamaki in kace kana nufin ainihin hakikar zaki din ne to hakika ne ita ce ma'ana ta farko ita ce ma'ana wadda take ta asali idan ko kace a'a ba zaki na gani ba zaka iya kore wannan ma'anar kace a'a dayan nake nufi dole sai ka kawo dalili to idan aka ce aure a shari'a in aka ce aure to hakikatar abinda ake nufi daura aure din ba saduwa ake nufi ba domin ita wannan kalmar ta nikahu ana amfani da ita wajen aure ana amfani da ita wajen saduwa idan kace idan mutum yace nakaha fulanun ajnabiyya wani ya auri wata mace mani sanciya daga gare shi an san abin da yake nufi an daura musu aure amma idan kace nakaha fulanun zaujatahu wannan an san saduwa yake in kace ya auri matarsa ma'anar abin da yake ya auri ma dama matarsa ce akwai aure saboda haka abin da ake nufi ma'anar ta biyu ce ta saduwa saboda haka amma sai da karina sannan za a tafi zuwa ga ma'ana ta biyu wannan shine mazhabar Malik akwai sabani tsakanin malamai amma wannan shine sahihin wannan shine abin da yake wato mafi inganci watakila a cikin wayoyin nan akwai wadda take idan aka ce a cikin alqur'ani in ka kula duk inda ambaton nikahu yazo abinda ake nufi daura aure ne Allah ta'ala yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf kada ku auri wadanda iyayenku maza suka aura sai dai abinda ya riga ya wuce idan uba ya daura aure da mace ko ba a tare ba ko ba su sadu ba ta haramta ga yayansa so da kaga wannan ya nuna kan cewa annikahu haqiqatun fil aqdi haqiqa ne akan al aqdu daura aure din kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha ya ku wanda suka yi imani idan kuka auri mataye sannan kuka sake su tun kafin ku sadu da su kaga nan wajen annikahu me ake nufi da shi aqdu daura aure tun daga shahara an ce tun kafin ku sadu da su kuka sake su tun kafin ku sadu da su bayan kun aure saboda haka auren da ake nufi anan wajen ba na saduwa ake nufi ba ana nufin na al'aqd dan haka wannan shine hakika ba a tafiya zuwa ga ma'ana ta biyu har sai idan dalili ya zo waɗansu suna cewa to ai me za ku ce mana akan fadin Allah ta'ala fa in tallaqaha فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني عندما تنيه سكي ما تسا سكي أكو الله تعالى يقول فإن طلقها إن يسكيت سكي نأكو فلا تحل له من بعد فبذات حلت أقريش ببايون ونن سكي نأكو حتى تنكح زوجا غيره حتى يسحسيت أولي ونن مجن حسيت أولي ونن مجن to nan wajen mai ake nufi in ta daura aure ta halatta gare shi ko ko dole sai an samu wani abu sai ta sadu da shi eh na biyu ake nufi me dalili eh to da sunna ce ta tabbatar amma ba lugha ba wannan shine shahidi sunna ce ta tabbatar ba lugha ba domin in zahirin lugha ce hakikatan shi yasa ai kaga wanda ayat ta sauka akanta tazo tana so ta koma wajen mijinta tana daura aure sai ta zahirin alqurani sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita tana so ta koma wajen mijinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki har sai kun sadu da juna to kaga wannan sharadi ne wanda ya karo da sunna ta tabbatar da shi amma ba lugha ba ita ta yi aiki da zahirin lugha wanda yake hakikatan abinda ake nufi da annikahu shin al'abdu saboda ka wannan yana duk wa'annan suna karfafa hujjar da malam ya faɗa anan wajen wanda yake shine madhabar Malik kuma shine madhabar Imam Shafi'i sabanin wadansu malamai na'am a'a ita tunda an daura mata aure saboda ka sai ta dauka kan cewa ya halatta ta koma gidan mijinta in aka yi sake ta eh a fahimtar matan lugha ta tabbatar da al'aqd ake nufi eh shi yasa ai kaga su wanda suka kawo wannan ayar sun ce ne annikahu ba lalle ya zama to aqd ake nufi ba tun daga shi alqur'ani ya ce hatta tankiha zawjan ghaira an ce hasse ta yi aure kuma an sadu to wannan ya nuna kan cewar mujarradin daura aure ba shine nikahu ba yana nufin kari akan haka da saduwa sai aka ce musu a'a wannan ba lugha ce ta tabbatar ba karin sharadi ne daga hadisi amma ba daga lugha aka samu ba bal zahirul lugha yana tare da maganar jumhur tunda ita matar ta yi ruko da zahirul lugha cewa ai tunda ta riga ta yi aure don aka sake ta ya halatta kuma wajen mijinta saboda kaga ta yi ruko da lugha kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la saboda haka fahimta ta lugha an tabbatar da ita amma sai aka ƙara wani sharadi wanda shari'a ce ta zo da shi domin in banda ma haka ai akwai wani sharadin ma wanda yake ba a ambata ba shine cewa har sai ta yi idda ko ba haka ba daga ya sake ta shikenan sai ta koma wajen mijin nata ai kaga dole sai tukuna ta ma yi idda to amma haka wannan ba a faɗa ba saboda an mayar da shi zuwa ga abin da yake al-ma'hud abin wanda yake sananne kan cewa mace ba ta aure cikin idda qala ba'dhum waɗansu daga cikin malamai suka ce qala malikun malam imam malik imam malik ya ce annikahu mustahab aure mustahabbi ne wannan an ruwaito haka daga maliku rahmatullahi alayhi cewa aure mustahabbi ne bai kayyade ba yaushe ne yake zamantowa mustahabbi kawai da yayi itlaqi ma'ana mujarradun hukuncin aure mustahabbi ne dalili akan wannan sune abubuwan da suka zo na kudaitarwa kan ayi aure daga ciki akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni aure sunna ta ce ma'ana hanya ta ce dabi'a hanya ta farki na ne wanda duk yake kwadayin yake neman wata hanya ba sunna ta ba to baya daga gare ni da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikum al umam ku auri mataye ababan soyayya a gare ku kuma masu yawan haihuwa domin ni ina yin zanyi alfaharin yawan wato al'umma da ku ranar alkiyama a wani hadisin yake cewa tazawwaju tanasalu ku yi aure domin ku samu zuriya fa inni ubahi bikum al-umam, domin ni zan yi alfahari ga al'umomi da ku rana al-qiyama. Waɗannan suna daga cikin hadisai da suke nuna haka, da kuma hani da ake yi na barin yin aure, kamar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la rahbaniyata fil islam, babu rahbaniyanci a cikin musulunci, wato mutum ya ce zai yi rayuwar fada. Kun san fada da Kirista suke yi, da fada-fadan Kirista suke yi, mutum ya tsaya ba shi da aure, ba su ce ba a aure a addininsu ba, amma cewa suka yi wai yin haka, mutum yayi sadaukar da kai ga Allah ne. To Annabi ya kora wannan, ya ce babu, ba a yin sa. Kuma musamman ma Al-Qur'ani ma ya tabbatar da wannan, domin Al-Qur'ani ya ce ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum, ya ku wanda suka imani, kada ku haramta dadadan abubuwan da Allah ya halatta mu. Kuma daga cikin dadadan abubuwan da Allah ya halatta mata, tunda Allah ya ce fankihu ma qaba lakum, ku aure abinda suke dadada daga gare ku na daga mata. Saboda haka ma yin aure yana daga cikin at-tayyibat. In mutum ya haramta ma kansa, ya haramta abinda Allah ya haramta, ya haramta ma kansa abinda Allah ya halatta, ya Allah kuma ya ce kada ku yi haka. Duk wannan suna nuna wannan dalilai kenan na cewa shi aure a mujarradin sa mustahabbi ne. Amma maganganun malamai sun nuna kan cewar hukunce-hukuncen nan na taklifi guda biyar suna hawa kan aure. Hukunce-hukuncen taklifi guda biyar, suwa wane ne hukunce-hukuncen taklifi guda biyar? Na'am, taklif, hukum al-hukmu taklifi, hukuncin taklifi, wajibi, mustahabbi, mubah halal, makruhi haram, su guda biyar su ne al-hukmu taklifi, hukunci da Allah, na nauyi da Allah ya dora mutum. Duk wani hukunci wanda yake na taklifi da Allah ya daura ba sa fita cikin waɗannan, imma abinda yake wajibi, wa imma mustahabbi, wa imma haramu, wa imma makruhi, wa imma mubahi halal kenan. To aure dukkan waɗannan hukunce-hukunce suna tabbatuwa a kansa. Yaushe aure yake zamantowa wajibi? Aure, malamai suka ce aure yana zamantowa wajibi yayin da mutum yake da ikon rike mace, kuma yana da sha'awa, kuma yana jima kansa tsoron cewa idan bai yi aure ba zai fada, zai aikata zina. To saboda ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib, duk abinda wajibi ba zai tabbata ba sai da shi, shi ma wajibi ne. Barin zina wajibi ne, kuma ya san in bai aure ba zai yi zina, don haka aure ya zama to wajibi a gare shi, tunda ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ko ba haka ba? Kamar ka san, kamar wato alwalace da sallah, ka san sallah dole ne kai, don haka alwala ma dole ne ta zama wajibi. Don haka barin zina dole ne, kuma ba zai yiwu ka bar zina ba ka sani sai da aure, to a nan wajen aure ya zama to wajibi a kanka. Ko babu abin da zai hana shi ya zamanto wajibi a kanka, don kana da iko, kana da ikon rike mace, ma'ana kana da halin da zaka rike ta ka ciyar da ita, ka dauki nauyin ta, irin nauyin da Allah ya dora ma mutum ya dauki nauyin mai aure wanda ya aura. To a nan wajen aure yana zamantowa wajibi. Yaushe yake zamantowa mustahabbi? Yana zamantowa mustahabbi yayin da mutum yake da ikon rike mace, kuma yana da sha'awa, amma ya san zai iya kama kansa, baya ji ma kansa tsoron cewa zai saba ma Allah, in ma dai ya zamanto cewa wajen da yake kuma da ya so ya zinan ba zai samu ba, ko kuma sha'awar ba ta kai karfin da ba zai iya ma kansa, ba zai iya yi ma kansa linzami ba. To a nan wajen aure akan haƙƙinsa mustahabbi ne, saboda waɗannan hadisai da aka nuna da suke nuna kwaɗaitarwa kan ayi aure, da kuma sauran masalih wanda za mu ambace su na aure. Akwai abubuwa na maslaha, bayan wannan su ne za mu faɗa menene abubuwa na maslaha da ake samu a cikin aure. To domin samun waɗannan masalih ɗin, kuma babu abin da yake wajabta masa yin aure din, to anan haƙin aure akan a wajensa mustahabbi ne. Yaushe aure yake zamantowa haramu? Aure yana zamantowa haramu yayin da mutum ya zamanto cewa ba shi da sha'awa, da har zai ji makansa tsoron fadawa cikin zina, kuma ba shi da halin rike mace, kuma idan yayi aure ba zai iya tsare matar ba daga sha'awarta, ma'ana ba zai iya biya mata bukata ba, kuma yazo ya zaunar da ita a gidansa, ko ba zai iya daukan nauyinta ba, ba zai iya ciyar da ita ba, ba kuma zai iya biya mata bukata ba, kuma gashi shi in bai yi auren ba zai zauna lafiya tsakaninsa da Allah, sannan kuma yaje yayi aure, to wannan yayin da ya aure kaga aurensa saban Allah, idan kullun cikin saban Allah yake, saboda yana idrar la darara wa la dira, shari'a ta zo da cewa ba cuta ba cutarwa, don ku yana ya dauko baiwar Allah yana cutar da ita, shi bai ita tana da sha'awa, tana da bukatar wanda zai tsare ta, shi bai tsare ta ba, ya sanya ta ya bijirar da ita ga saban Allah, sannan ko bai dauki nauyinta ba, ya tsare ta karkashinsa, baya ciyar da ita, baya tufatar da ita, kuma yaje ya aure, to wannan haramun ne aure a kansa. Shine ai al-idrar din Hassan ka kawo wannan surar, shine a wato idrar, cutar mace ta fuska biyu ne a cikin aure, cutar da ita ta hanyar rashin daukan nauyinta na ciyar da ita da tufatar da ita, da cutar da ita na hanyar rashin biya mata bukatar ta. To kaga wanda zai zamanto yana da kuɗi zai iya rike mace, amma ko ba shi da sha'awa, ba shi da bukatar mace, amma kuma ya tsaya ya aure ta, ya tsayar da ita, ya ce dole ta zauna, kuma bayan ita tana da bukata, to nan wajen ya cutar da ita, ka'idar shari'a shi ne la darara wa la dira, to a nan wajen shi ma aure ya haramta a gare shi, saboda ka'idar la darara wa la dira. Kaga shi yasa a shari'a ai aka ba ma mace khiyar, aka ba ta zabi, yayin da mutum ya auri mace sai ta ga ba shi da lafiya, ba zai iya saduwa da ita ba, saboda wata illa a jikinsa, saboda wata rashin lafiya, to idan har ya tabbata kan cewa ba zai iya ba, bayan an ba shi dama a wajen muddin malamai sun yi sabani a sahih zuwa shekara ɗaya ne, har shekara ɗaya waɗansu malamai sun ce shekara ɗaya ne a sahih wata hudu, in har cikin wata hudu ya zamanto kan cewa ba zai iya saduwa da ita ba, to a nan wajen tana da zaɓi sai a bata khiyar, tana da zaɓi akan ko ta zauna tunda haƙƙin nata ne, ko kuma ta ce ba za ta iya ba a sauwaƙe mata, in ta zaɓi za ta zauna tare da shi, to wannan aure bai zamanto haram a gare shi ba a lokacin, tunda la darara a lokacin ba cutarwa, tunda ka'idar shari'a a kawar da cuta. To kun ji na haramun kenan ko? Makruhi shine wanda yana da ba shi da bukatar aure, kuma ba zai iya haihuwa ba, ba shi da bukatar mace, kuma ba shi da fatan cewa zai haihu, ko baya ji makansa tunda ba shi da sha'awa ma, baya ji makansa tsoron saban Allah. Baya ji makansa tsoron saban Allah, amma kuma zai iya sannan kuma ba zai iya rike mace ba, amma ita matar ta ce babu cuta, ta yadda ta zo ta zauna tare da shi, ita za ta ciyar da kanta, ta tufatar da kanta, kaga babu barar kenan ko? To amma babu wata ma'ana a gare shi a cikin auren, to wannan makruhi ne, tunda ba zai iya haihuwa ba, ba zai iya biya mata bukata ba, shi ba daukan nauyinta yake ba. To a nan wajen shine suka ce aure akan haƙƙinsa makruhi ne. wata kila a ce to ai wata shi koda ba shi da bukatar mace ai akwai wani abu da ake bukata na zama tare wata za ta ce kawai ka zo mu zauna mu dai mutu dai muna da aure a zauna ko babu komai abokai akwai abokan hira to shi kowannan ma ba shi da bukata shi ya fi son ya zauna shi kadai tilo to wannan shine suka ce aure akan sa makruhi ne kun ji hudu ko to sauran nan mubahi wanda yake shi aro yake zamantowa al-mubah shine istiwa'u at-tarafayn idan ad-dawa'i wal-mawani' suka daidai abinda zai sa shi ya auran suna nan abinda zai hana ya auran suna nan kuma sun zo daidai tunda menene zai sa mutun ya aure abinda zai sa mutun ya aure tsoran zina iya rike mace a samun fa'idojin da ke aure ne na zuriya sune dawa'i al-mawani abubuwan da za su hana aure abubuwan da za su hana aure rashin iko akan rike mace cutar da mace to idan suka yi daidai wa daida to anan wajen shine ake cewa aure akan sa halal ne idan ɗayan bai rinjaya ba akan ɗayan to aure akan sa dangane da haƙƙin sa shine suke cewa al-halal haka suka yi wannan tafsilin su musamman malaman malikiya suna da zurfin bayani akan wannan irin su al-qazi iyad sun yi wannan tafsili din da su al-imam al-qurtubi a cikin afwan da ibn rushd a cikin al-muqaddimat ta fiqhun malikiya to amma a wajen malik shi yace mujarradin sashi kansa a gundarin kansa aure mustahabbi ne wannan shine kaulin Malik kuma shine kaulin su Imam Ahmad shine kaulin Imam Shafi'i sabanin malaman zahir zahiriya su Imam Ibn Hazm suka ce aure farilla ne aure suka ce farilla ne babu zancen mustahabbi duk wanda yake da ikon aure to wajibi ne ya aure idan bai yi ba ya saba ma Allah saboda suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yayi yace ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wanda duk yake da ikon rike mace to yayi aure wannan umarni ne suka ce in ku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ya zama wajibi ko ba su ga dalilin da ya sarrafar da shi daga wajibi ba saboda haka suka gaskiya ba su ga abin da zai sarrafar da shi daga wajibi ba su jumhurin malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya aure ya hada aure da daukan da rike kuyanga ya ce ya fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ya ce fawahidatan aw ma malakat aymanukum ko aure mace daya ko kuma ku riki sadaka ma malakat aymanukum to suka ce at-tasarri ko rukun sadaka ba wajibi bane tunda an yi khiyar tsakanin abin da yake aure da abin da yake ba wajibi ba shi ma kansa auren ya zama ba wajibi ba tunda za a ba mutum zabi ne tsakanin abin da yake ba za a ce abu wajibi ne sannan a daidaita shi da abin da yake ba wajibi ba zai yiwu ba saboda haka hujjar jumhur tana da karfi shi yasa mu'azzamin malamai suka tafi zuwa gare ta shine mazhaban Malik kamar yadda nace muku kuma shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin al-mashhur anhu amma waɗansu malamai sun karkace zuwa ga karfafa mazhabar zahiriya daga cikin su hadda Sheikh al-Uthaymeen Allah ya ji kansa malam yace waqtulifa fi zamanina hadha yace an yi sabani a wannan zamanin namu wato a zamanin su kenan can lokacin da ake an yi nisa kenan daga jama'ar farko daga zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in fa qala ba'dhum sai waɗansu daga cikin malamai suka ce tarkuhu wal ishtighalatu bil ibadati makhafata adam al qiyam bi huquqi zawjati afdal barin aure da shagaltuwa da ibada saboda jin tsoron rashin tsayuwa da haƙƙoƙin wato ita matar da aka aura afdal shine yafi wato barin aure shine afdalu sabanin maganar Malik kenan da yace mustahabbi ne su suka ce mutum ko da yana da ikon yi ya bari ya shagaltu da ibada shine yafi ya shagaltu da ibada shine yafi wannan yace faqala ba'dhum wadansu suka ce wa qala ba'dhum wadansu kuma suka ce at-tazawwuju afdal auran shine yafi wa yajtahidu fil halali ma qadar yayi kokari wajen neman halal gurgudan ikon sa yanda fi ya sami iko kan cin halal to lalle ya tsaya ya ci halal fa in lam yajid idan ku bai samu halal din ba fal mutashabihu to ya nemi mutashabi wanda yake gashi nan dai da dan duhu duhu da dan duhu duhu to domin yawanci abin da mutum zai iya hakuri amma ka dauko mace ka aje wanda ya nuna muhimmancin kula da iyali amma ka dauko mace ka aje ta dole sai ka nemo mata abin da za ta ci to ka buga halal din baka samu ba to suka ce to al mutashabi wanda yake mai dan gashi dai dan akwai fihi gabash amma banda haramu banda haramu domin ba zai yiwu ka bauta ma Allah ta hanyar saba masa ba domin waɗanda suka ce a barin aure din da shagaltuwa da haƙƙin ibada yafi saboda jin tsoron cewa mutum ba zai iya tsayawa da haƙƙin mace a aure ba haƙƙin mace ne ya ciyar da ita ba zai iya tashi ya tafa fitikar neman halal ba da tsantsenin da buƙatar neman halal take ba zai iya wannan ba inda maimakon ya wannan yayi zaman sa a masallaci bai dauki shi zai iya hakuri ya ci abinci sau daya ko ya ci dabino daya ya rayu akan haka zai iya yin wannan ya ta ibada to wannan yafi wannan waɗansu malamai haka suka faɗa to malam bai yi tarjihi ba to wanne ne abin da yake raji wannan a zamanin su kenan wanda yake akwai halal din to balantara mu kuma a wannan zamanin namu me zamu ce shine menene me zamu ce shine al afdal to anan kafin mu amsa wannan tambayar ko mi kokarin yin tarjihi tsakanin wannan magana guda biyu ya kamata mu duba hukuncin abubuwa na hikimomi da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin aure aure yana da masalih masu yawan gaske abu na farko daga cikin maslahar aure shine cewa sunnar annabawa ce mun ji da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace annikahu sunnati aure sunna ta ce to annabawa su ma gabaki ɗayan su sunna su ce Allah ta'ala yace walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun aiko da manzanni kafin ka muka sanya musu matayen aure da zuriya saboda sunnar annabawa su zamanto masu aure cikin annabawa wanda ba shi da aure annabi ya haya ne sai annabi Isa shi ma wanda bai yi aure ba har Allah ya dauke shi annabi haya Allah ta'ala ya sanya shi sayyidan wa hasura al-hasur shine wanda Allah ya dauke masa bukatar ba shi da bukatar iyali ba wai yana da illa ba ba wai kance ba wai shi baba bane a'a ba shi da Allah ya bashi udura akan ba shi da abinda zai iza shi ya zuwa ga yin wannan to amma sauran annabawa gabaki dai Allah ta'ala ya faɗi wannan cewa sunnarsu shine suna da mata hikima ta biyu a cikin aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu aghaddu lil basar ya fustaimakawa mutum wajen tsare ganinsa wa ahsanu lil farj ya fustaimakawa mutum wajen tsare kansa daga saban Allah daga yin zina mun san asali me yake sa mutum ya tsare kansa daga ganin haram ko kuma ya tsare farjinsa daga saban Allah asali me yake sa wannan ba tsoron Allah ba to wanda yake da wannan tsoron Allah sai ya zamanto kuma yana da aure to tsare ganinsa ya fi sauki bisa wanda yake ba shi da aure ko da yana da tsoron Allah domin shine ma'anar af'alu tafdil din kamar yadda ibnu Sheikh al-Islam ibn Taqiyyah al-Idi ya ambata to wannan fa'ida ce ta aure saboda shi kallo yana daga cikin kibiyar shaydan akwai wanda daga kallo Allah madaukakin sarki zai haramta masa waɗansu wani jin daɗin ibada wanda da yake samu saboda haka abinda zai taimaka mutum ya tsare kansa wannan fa'ida ne haka zalika ya tsare kansa daga zina sannan daga cikin maslahar aure zuriya kuma samun zuriya maqsudi ne sahihi gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana so a yawan ku sa ku yi aure dan ku samu zuriya saboda ku yawa Allah yana yi ma al'umomi a minna yayi musu gori akan cewa ya sa adadin su sun yi yawa wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira karfa yana daga cikin abin da yake karfafa al'umma yawan mutane shi yasa annabawa suka rinka roƙon Allah Allah ya ba su zuriya saliha annabi Ibrahim yayi annabi Zakariya yayi to ko ba zai yi a samu zuriya ba sai ta aure sannan daga cikin fa'idar aure rike wato tsare mace tsare mace saboda mace su kansu mata suna buƙatar abin da zai tsare musu sha'awar tasu yayi musu sutura to aure shine ta hanyar wannan zaka yi wannan saboda haka aure yana daga cikin at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa dan yayin da ka auri mace ka taimaka wajen bin Allah domin ka taimaka wajen ka tsare ta daga saba ma Allah ce yu idan baka aure ta ba idan ba wanda ya aure ta a cikin al'umma shikenan wannan shine zai sanya ta shiga cikin wata hanya to amma yayin da aka ce ana yayin da aka aure ta wanda ya aure ta ya taimaka mata a wajen tuba Allah sannan daga cikin abin da aure daga cikin maslahar aure akwai daukan nauyin matar daukan nauyin takaciyar da ita wanda wannan abin sadaka ne duk abin da zaka sa a bakin ta sadaka ne saboda haka yayin da zaka tashi kaje kai kuri kai hankolan nema domin ka zo ka kawo mata abin da zata ci wannan kaukarin da kake yi na nema din ibada kake yi kuma ibada wanda take tata wanda take kaiwa ya zuwa ga wani tafi ibada wanda ta tsaya a kanka amma yayin da ka zauna a cikin gida a cikin masallaci kana ta ibada ladan a kanka yake amma yayin da ka fita kana kai komo ka fadi nan ka fadi can ka fadi kai fadi tashi kana nema duk domin ka ciyar da ita wannan duk abin da kake yi amfani ne wanda yake bai tsaya a kanka ba ya kai ya zuwa ga wani kuma duk ibada wanda yake za ta kai ya zuwa ga wani tafi ibada wanda za ta tsaya a kanka saboda haka kaga in ka ce zaka auna da barin aure da kuma ka shagaltu da ibada kaga ko akan wannan an samu amilin tarjihi ibada maslahata ga kanka yake kai kadai amma aure kuwa ibada ce wanda yake maslahata tana ketare kai zuwa ga ita matar sannan kai komo din da kake yi shi kansa wannan kai komo din da kake yi kamar tasbihi kamar shi kansa ibada ne domin tasbihi ne yayin da kake abin da yake illar kawai rashin niyya saboda an saba ana yi yau da kullun babu niyya saboda haka sai mutum yaje ya shan wahala amma in babu niyya bata zama to ibada ba ka zo ka kawo basu gode ba saboda haka kai ba ibada ka samu ba kai ba yago ba kai ba abin da zaka zai faranta maka rai ba saboda haka kaga ko in kai niyya in ka kawo ko ta raina ko ta abin nan ko ta harare ka taimaka kallon banza kai dai ka ladan kai na nan wajen Allah to wannan duk waɗannan suna daga cikin misali na aure sannan kuma daga cikin maslahar aure shine da aure ne ake gina al'umma domin shine za a samu usra gida daga gidaje ake gina al'umma saboda haka idan mutane ba su aure to ba zai yiwu su gina al'umma ba domin ta yaya za a yi su hayayyafa har su raini mutane ta yaya za a yi har a samu wato alaka ta wato ta zumunci tunda Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra Allah shine wanda ya halicci mutum daga dugon mani ya sanya masa dangantaka ta nasaba da dangantaka ta surkunta dangantakar surkunta ta wasa'a ta yawaita da'irar wanda yake zaka yi alaka da su idan da kawai in ka tashi Allah ya baka dukiya mai yawa yan uwanka na jini ka basu iyakarsu kenan basu da yawa amma yayin da ka bayan yan uwanka na jini ka koma zuwa wajen yan uwan matarka kai musu kaga yi musu da kai yana daga cikin sada zumunta wanda yake sada zumuntan nan yake yawal yake yawaita arziki yake yawaita shekaru yake yawaita yake sanya tsawon rai saboda haka kaga an dada ƙara buɗa maka kofofin alkhairi da yin aure saboda haka masalih din na aure suna da yawa to a bisa wannan shi zai rajjahar da waɗanda suka ce yin aure shine yafi shi yasa malaman Hanabila suka ce shagal wato aure yafi mutun ya shagalta da nawafilul ibada mutun ya shagalta da nafila ta ibada shi kadai yawan qiyamul layl baya bacci da yawan azumi gare ya aure bisa yin wannan domin da kwana sallah da yini azumi ibada ce ta nafila ba ibada ta farilla ba ibada ce ta nafila to aure ita ma ibada ce ta sunna to ta aure tafi ta nawafilul ibada haka malaman Hanabila suka ce daya daga cikin dalilin su bayan waɗannan masalih inda na ambata shine kan cewa ita ibadar aure fa'idarta maslahata tana yin kaiwa zuwa ga wani ita ko ibadar nafila ta ibada ita ko nafila ta ibada tana tsayawa zuwa ga wanda yake yayi ta والنكاح بمعنى الوضع لا يجوز في الشرع إلا بأحد الأمرين بأحد أمرين أوري دمع نفس توات صادوة بايا حلتا أجكين شريعة سيدة أين أبو بوغو لابيو معنى بايا حلتا متن يبيا شعوصا تصادوة شيني متن يي أبندي كزي سنيا شي سامو شعور داكي سامو أجكين أوري الشريعة سيدة أين أبو بوغو لابيو عقد نكاح aqdi nikah daura aure aw milki yamin ko kuma wato rike wato saba mallakar kuyanga shine kadai abinda zai sanya ka ka halatta abinda zai halatta maka wato biyan bukata ka alwatu yin aure bi ma'ana wato saduwa ba ta halatta sai da wannan wato sai wanda yake ka akwai daurin aure tsakaninku ko kuma akwai milkul yamin shine wato mallakar raqaba mallakarta a matsayin kuyanga amma da abokantaka ko da makwabtaka ko da kwadago kamar mutun ya dauki yar aiki kamar yanda zaka ga a kasashen Larabawa sai mutane su je su dauko mace daga Indonesia ko daga Philippines tazo ta zauna a gidan ta rinka musu aiki sai a rinka mata mu'amala tamkar ta zaman to kuyanga to wannan bata zaman to kuyanga ba dan ba kuyanga ba raqabarta aka siya ba manfa'arta aka siya hidimarta aka siya haka dine na aiki to raka mutum in yana da mai masa aiki wannan ba zai halatta yace zai biya bukatar sa ta nan wajen ba to لقوله تعالى دليل ليه دليل منه شو شريعة تاهنا دكم وتهنيا تا النكاح بمعنى الوضع وتصادوا أوريد معنى الصادوا سيد الأيام وإن أبوه قدابي فإن الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون كما مؤمني سنة وأن ديك ما تصري فرجنس إلا على أزواجهم سيد كما تاينس أو ما ملكت أيمانهم كو كما أبند حنا ينس سكما حنا ينس ندام سكما لك فإنهم غير ملومين تو أنمسو با أبا بنزر جيباني تو سي آية تبيتة فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادو دو وندييني موانابكو ما بايان وانشان داك أمبتا شيني أو أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأولئك هم العادون وإن نسوني ما سوچ إياكر الله تو وندني دقا وندني ما لما يسكت وكي وتكائدا سكت شي الأصل في الفروج الحرمة أصل dukkan wato abinda zai sanya ka ka biya bukatarka haramun ne shine asalin kai alaka da mace asali wato ba za ka asalin alaka tsakanin miji da mace tsakanin namiji da mace wajen biyan sha'awa shine haramun ne sai ana da yaqini akan halacci yaqini akan halacci shine ya zamanto cewar akwai akadi sahihi ko kuma akwai wato mulkul yamin. Idan akwai shakka a cikin ɗaya daga cikin waɗannan, to ba zai bi halatta ba. Shi yasa in kana shakka akan cewar ko saki ya afku tsakaninka da matarka, ko saki bai afku ba, alal misali saki uku yayi amma kana shakka ya zama uku ko bai zama uku ba, to al-asl shine cewa al-asl fil khuruj al-huma, ko da yake wannan a nan wajen idan matarka ce za a tsaya a istishabul hal, za ka tsaya kan istishabul hal, wannan misalin bai dace ba. Ka zo ka shigo daki mata guda biyu da matakka da bakuwa an dauke wuta, to idan kana shakka wacce ce matakka wacce ce ba matakka ba, to sai kai kaffu har sai ka tabbatar, domin al-aslu fil furuj al-hurma. Akan haka ne malamai suke cewa wannan dangane da aure kenan, dangane da milkul yamin kuwa shine wato wadda sadaka wadda mutum ya mallaka, ku yanga wadda mutum ya mallaka. Idan kana shakka akan mulkin ka ga wannan ku yangar, to al-asl shine al-aslu fil furuj al-hurma. Akan wannan malamai suka yi fatawa dangane da kuyan mata waɗanda suke aka sa su cikin bauta, wadda bautar tasu akwai shakka akan ingancin bautar tasu, kamar irin waɗanda za ka samu a ƙasar Mauritania, malamai suka yi fatawa cewa za a iya sayen su don a ‘yantar da su akan kafara, domin maksudin musulunci shine a saman ma waɗanda suke cikin bauta ‘yanci, za ka iya zuwa ka saye su domin ka ‘yantar da su, amma ba ka saye su ba domin ka mayar da su milkul yamin, saboda al-asl fil furuj al-hurma, asali akan kayi wato kayi aure da ma'anar biyan bukata, haramun ne sai da ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu, to ana shakka akan milkul yamin din, saboda ana shakka akan cewa ita wannan raqiq ce ko ba raqiq bace, saboda haka sai ka tsaya akan abin da yake, ka tsaya da asali shine kan cewa bata halatta a gare ka ba, har sai tukuna dalili ya tabbata akan halaccin ta, shine ta tabbata akan cewa hakikatan baiwa ce, in ko ba haka ba sai kai alkaf, sai ka tsaya akan al-asl shine kan cewa al-aslu fil furuj al-hurma. Wannan kuma shine dalilin da malamai suke kafa hujja da shi na kan cewa al-istimna, da yawanci ana yawan tambaya akan wannan cewa al-istimna shi ma haramun ne, shine namiji ko mace su yi wasa da jikinsu har su fitar da mani, shi ma wannan haramun ne, saboda baya cikin hannu da aka yi amfani da shi ko wani bangare na jiki da aka yi amfani da shi ba matan aure ba ne, ba kuyanga ba ne, kuma an haramta sai kawai ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu, azwajuhum aw ma malakat aymanuhum, da wannan dalili din ne shi yasa wannan ka'ida da malam ya faɗa ka'ida ce muhimmiya, ko mun ga asalinta alqur'ani, to shi yasa ake shi yasa yake da muhimmanci a san hukuncen aure, yaushe ne za a idan aka tabbatar da ingancin aure, to an tabbatar da mutum ya fita daga cikin al'adun, ya fita daga cikin masu shishigi masu wuce iyakar Allah ta hanyar biyan bukatarsa ta inda Allah bai halatta ba, to in aka tabbatar da hukuncin aure mutum ya fita da wannan, ya fita daga cikin wannan wato kaidi din, to shi yasa aka ambaci wannan hukuncin. Na'am. Duk dai abin da mutum zai yi in dai ba waɗannan, shi yasa ai ka gaya maka wannan ka'idar annikahu bi ma'anar wad'i, a wato aure da ma'anar saduwa da iyali, shi ya fitar da maniyi din, dole sai ɗayan daga cikin waɗannan dalilan, saboda haka duk wata hanya da mutun zai yi duk wata mu'alaja da mutun zai yi bata halarta ba in da fita daga cikin ɗaya daga cikin wayannan abubuwan guda biyu. To za mu tsaya a nan wajen domin ya ce wal awwalu lahu arkan, a darasi na gaba sai mu yi arkanun nikah, rukunnan aure. Ya ce wal awwalu lahu arkan, nan za mu tashi a darasi na gaba insha Allah. Bari a kira sallah sannan sai mu ansa tambayoyi. Na'am. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله shi yasa ai na ambaci shekara ɗaya din, dan na san wannan shine mazhabar Malik. Ban san fatoyin sahabbai ba akan wannan, la'alla daga nan ne wata kila madogarar su take. Amma waɗanda suka ce wata hudu ne madogarar su shine ayar ilahi lilladina yuluna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur, da kuma kaba'in sayyidina Umar, wanda duk suka yi wa matar su ilahi za a ba su dama su zauna wata hudu. Wato ma'ana yana da ikon sabbi iyalinsa amma yake to wata hudu ne. Shi yasa sayyidina Umar da ya tambayi Hafsa iyakacin nawa ne mace za ta iya zama wato bata sadu da iyali ba, tace wata hudu. Saboda sayyidina Umar ya rubuta takarda dukkan wani wanda ya tafi jihadi in yayi wata hudu da iyalinsa ya dawo gida rabon su da iyali. To la'alla wannan shine aula ga maslahar mata din bisa yin wannan na kyale su haka ce a tsayar da su har shekara ɗaya mutum yana neman magani. Kuma wannan na wata hudu na zahirin Qur'ani yana karfafa shi, amma kiyasi ne a yi shi kiyasi akan asali wanda yake ya zo a cikin Alqur'ani aula bisa waɗansu masalih da za a duba ko waɗansu fatoyi na waɗansu daga cikin magabata, wallahu ta'ala alam. Amma matsala ce wanda yake insha Allah zan ƙara bincike akan ta. Na. Al-mutashabih shine abin da yake wato yana kama da halal yana kama da haram, bai bayyana ba, bai zama to halal tsantsa ba, bai zama to haram tsantsa ba, shine al-mutashabih, kana shakka a kansa. Kamar alal misali, idan kai ba wai zan kawo maka misali, watakila misalin ba lalle yayi ba, kamar in kai dan ahlul bait ne, in kai sharifi ne, sai ka ga kamar yadda ya faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Hassan, ya ga dabino a hanya ya dauka ya ci, ya fitar masa da shi ya ce wa saboda la'alla daga cikin dabinon sadaka ne, saboda akwai ishtibahi. To al-mutashabih asali barinsa ake yi, ana ilhaƙinsa da haram ne. To amma a cikin irin wannan hali na idan mutum ya yi ƙoƙari ya kara samun halal, to a nan wajen sai a bar wannan asalin, sai zama to al-mutashabih shi ma a bisa halin larura, a bisa halin an kasa, to sai a karɓe. Na'am, alaikum salam. Aikin banki ba mutashabih ba ne, ya danganta amma da irin aikin. Idan dai aikin bankin da kake yi wajen credit din ne kai ne zaka approving a bada bashi da ruwa ko kai ne zaka shirya takardun ko kai ne zaka rubuta ko kai ne zaka shirya risk management din ko menene duk wannan duk abu ne dangantacce a nan riba din wannan haramun ne shonan ba mutashabih bane to sai dai idan mutun ya buga ya rasa yadda zai wannan kuma hukuncin sa wani abu ne daban ba a ya danganta da na'am Imam Ahmad ibn Hanbal an ruwaito ba mazhaban sa bane in aka ce mazhaba ne kuskure ne an samu kauli daga Imam Ahmad cewa ga wanda bashi da ikon aure kuma yana ji makansa tsoron ne zina to ahwan yafi sauki a gare shi bisa zina amma ba mazhaban sa bane wannan kauli ne daga mazhaban Imam daga maganan Imam Ahmad amma al mazhab abin da yake shine mazhabar tunda Imam Ahmad yana da aqwal a cikin mazhabarsa amma abin da yake shine mazhabar ta Imam Ahmad wanda yake sahabban sa suka tabbatar da shi akan cewa kan cewa shi ma istimna haramun ne dan Allah ayi dan karin bayani akan haƙoƙin mace akan mijinta da kuma nasu haƙoƙin akanta a wannan darasi ne zai zo tunda muna cikin kitabun nikah insha Allah ayi hakuri zai zo ayi kira ga ƴan uwa su daina amsa kiran waya a cikin masallaci musamman lokacin karatu idan mutum zai amsa kiran sallah ake kiran waya sai ya fita daga gefe dan kada ya dauki hankalin mutane saboda zama a cikin jama'a yana da haƙƙi musamman a majalisin ilimi kuma mutum kada ka taba haƙƙin dan uwanka saboda shi haƙƙin dan uwa Allah baya yafewa koda abin da yake zai so sa masa rai ne ka kokarin ka kunne ka nisance shi yana daga cikin abin da ya kamata kowace mu rinka yi wato mu rinka lura da ƴan uwanmu yayin da mutum yake zaune cikin jama'a ya rinka kula da wanda suke kula ta da su so da yawa za a ga ba ma kula da haka a cikin al'ummarmu abin da yake sa kenan muke abubuwa da muke cutar kanmu da su yana daga cikin wannan daga mutum ya je akan hanya ya ce zai bayan gida ko ya ce zai bawani ko ya zo idan ya tashi ɗebo shara ya zo ya zuba ta akan hanya ko a cikin arariya don ya toshe magudanar ruwa saboda yana ganin rariyar ba ta saba ce duk irin wannan rashin kula da haƙoƙin mutane rashin jin cewa to wannan abin da ne me tasirinsa to ya kamata kowace mu rinƙa kula da wannan shin ya halarta mutum ya auri mace bisa sharaɗin ya sadu da ita kawai amma za ta ɗauki nauyin kanta nikahul misyar kenan al muslimuna ala shurutihim haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi akan sharaɗin su ne sai dai gaskiya wannan sharaɗin a waɗansu malamai suna cewa dukkan sharaɗin da ya zamanto sabanin hukuncin shari'a sabanin muqtadal aqd ba a yin sa abinda hukuncin aure yake wajabtawa shine kan cewa namiji zai ɗauki nauyin mace to idan yayi sharadi a kanta cewa ba zai ɗauki nauyin ta ba idan yayi sharadi a kanta cewa ba zai ɗauki nauyin ta ba to babu ma'ana a cikin auren kenan tunda sharadin auren ya zamanto zai ɗauki nauyin ta to in yace shi ba zai ɗauki nauyin ta ba wannan ya nuna kan cewar ya warware aka tsaka amma waɗansu malamai sun inganta shi kamar mutum ne ya auri mace cewa ba zai kwana a gidanta ba zai rinka zuwa kwana ba sai duk lokacin da ya samu dama ya zo tace na yadda Malik bai yadda da wannan ba amma Imam Ahmad ya yadda da shi bina'an akan kisan Sauda da Aisha Sauda da ta ji tsoron cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam da alama zai sake ta sai ta ce ya Rasulullah ka rike ni in zamanto matarka amma kwanana na ba ma Aisha kwanana saboda haka baya raba mata kwana yana raba ma Aisha kwana har rubi da nata da na Sauda to suka ce daga cikin haƙƙin aurata ya ai akwai wannan kwana to idan ta sarrafa da haƙƙinta ita kanta ce ta sarrafa to haka wannan sharadi ne duk da yake khilafu muqtada al-aqd tunda muqtadan aure shine ayi wannan istimta'in to suka ce ta yafi saboda haka in ta ce ta yafi shikenan sai a karba tunda gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba to kaman ma wannan ciyar da ita haƙƙin namiji ne ita ce ta yafi bata bukata ita ce tace ta yafe ba ta bukata ko kuma shi namijin yace ba zan iya ba saboda haka in kin yadda tunda kina da kudi zaki dauki nauyin ciyar da ke ko kuma iyayen ki zasu dauki nauyin ciyar da ke suka ce eh mun yadda to shikenan a bisa wannan kaulin su ne suka sarrafar da haƙƙin su kuma almuslimuna ala shurutihi to amma maliki yana cewa illa shartin hal illa shartan ahalla haraman aw harrama halala an yi togaciya akan almuslimuna ala shurutihi wannan illa shartin da ya haramta halal ko ya halatta haram wannan shartin ya halatta haram tunda haramun ne miji ya ce ba zai ciyar da iyalinsa ba to amma kuma shartin ya halatta ya haramta to su kuma a mazhabar Imam Ahmad suka yi a bisa wannan kissa ta Sauda da Aisha a والظاهر كما wannan shine aula kuma wannan sharadi ne wanda yake ba halatta haram ba abinda aka yi an yi tanazuli aka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sulhu mutane suna rigima akan bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara ga wani yayi haka wato ka yanke sauran bashin ai kai tanazuli akan haƙƙinka dan a zauna lafiya to wannan ta wannan babin ne kaga irin wannan yanzu yana yawan faruwa a Saudiya a ƙasar Saudiya suna yawan yin wannan mace tana da aiki tana da gida tana da albashinta tana da direba tana da masu yi mata aiki aure miji ne kawai bata da shi amma ita bata buƙatar miji dan ya dauki nauyinta bata buƙatar miji dan ya mata kayan sallah bal ita sai ta yi masa ma ita kawai tana buƙatar miji wanda yake zai rike ta a matsayin mata saboda haka su ko mazajen suka ce to ai ni ga gidana ga iyalina ni ba zan iya zuwa a ce in bar yarana in bar iyalina ba in zo ina kwana a gidanki ce sai dai in kin yadda an taso daga aiki kafin in tafi gida in zo in ci abincin rana in dan huta in dare in tafi gidana ce na yadda haka kuma sai a yi auren ko malamai suka yi musu fatawa kan ayi auren haka shine suke ce ma nikahul misyar auren dauki sandan ka ko shine shi yace baka gashi malamai suna fatawa da shi akwai sabani malik bai yadda da wannan ba na'am to Allah ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين